بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين عشرين دقيقة ذوات شعبان Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da 28 ga watan November 1999. Kamar yadda jama'ar musulmi suka sani, a yanzu wani lokaci ne da za mu fara tafsirin Al-Qur'ani sakamakon masallacin Juma'a wanda mu ainihin wato salafiya da ke nan garin Zaria muka ainihin kafa. Wanda za mu fara wannan sallar Juma'a insha Allahu ta'ala a Juma'ar farko ta watan azumi dinnan mai zuwa nan da kwatankwacin makonni kaɗan. Muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya tabbatar da diga-diganmu a kan bin Al-Qur'ani da sunna a bisa fahimtar 'yan mazan jiya tun daga kan annabi da sahabban shi da bayin Allah na gari waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. A ƙashin gaskiya ba daidai bane a fara sallar Juma'a ko wata ibada ko wata iri ce ba tare da an karantar da mutane abinda Allah da manzon Allah suka ce ba, saboda Allah yana cewa fa'alam wa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah, ka sani da cewa babu abun bautawa sai Allah. Ashe duk sanda zaka bautawa Allah, to Allah yace fa'alam ka sani, ma'ana ka nemi sani akan ya zaka bauta wa Allah. To sallah na daga cikin ibadoji ko kuma bauta mafi girma a cikin addinin musulunci. Ba daidai bane a matsayinka na musulmi kana zuwa sallar Juma'a baka san hukunce-hukuncen ranar Juma'a ba, baka san hukunce-hukuncen sallar Juma'a ba, baka san abubuwan da ke da alaka game da sallar Juma'a ba. To mu kuma salafiya mutane ne waɗanda yake ba mu lazimta wa kanmu bin mazhabi kwaya ɗaya ba, domin Allah bai lazimta ba kuma manzon Allah ma bai lazimta ba. Ba a kuma taɓa samun wani malami kwaya ɗaya daga cikin malaman musulunci wanda yake dole ne a bi mazhaba guda ɗaya ba, kamar yadda Shehu Usmanu yake faɗi a cikin Hidayatul Tullab, yake domin da an samu wani malami guda ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce dole ne abu mazhabi kwaya ɗaya, ko daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da sai mu ce wannan malami ya ɓata, ya ce to amma ba a taɓa samu ba. Domin in aka ce za a bi mazhabi kwaya ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda huɗu shahararru waɗanda su ne suka ainihin samu magoya baya a yau a duniya, to akwai wasu sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zai zan an yi musu tawaye kenan a aikace ba a aiki da su ko da ana karanta su. Wannan yasa sai mu ce mu muna bin Al-Qur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacce a irin fahimtar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi Al-Qur'ani din da hadisi, ma'ana irin take-taken annabi wajen aiki da Al-Qur'ani da sunna, to irin haka za mu bi. Don haka abinda kadai ya tabbata a cikin sunna shi za a tabbatar, abinda bai tabbata a sunna ba ba za a tabbatar ba. Don haka mai saurare da mai zuwa wurin wannan karatu sai ka natsu da kyau, ka rinka bin abubuwan da ake karantawa tare da dalilan, domin abubuwa ne waɗanda mai yiwa za mu zo muna aikata su sai ka ga sun saba a masallacin da kake zuwa, ko dai saboda wannan masallaci na gargajiya ne, ko kuma saboda wannan masallaci ya kalladu ne ya makale wata mazhaba guda ɗaya. Mu kuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda tun farko bai saka mu cikin waɗannan bala'o'in ba, kada Allah maɗaukakin sarki ya saka mu a nan gaba a rayuwarmu. Kamar yadda Allah ya saka mu wajen bin Al-Qur'ani da sunna kadai, to haka muke fatar Allah ya tabbatar da mu a wajen haka. Don haka abinda muke cewa shine tafsiri, dai dama muka ce za mu yi amfani da tafsirin ainihin Raddul Adhani ila Ma'anil Qur'an na Ash-Sheikh Al-Allama Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya gafarta mishi. Abinda yasa muka ce za mu yi amfani da wannan tafsiri don mu ji ma'anonin ayoyi da suka zo a cikin Suratul Juma'a, wato ita Suratul Juma'a din su kutun da guda za mu ji fassara daga Mala Abubakar Gumi, domin shi dama fassara yake, ma'ana yake zai fitar. To akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda ake fitar da su daga cikin Al-Qur'ani, malaman musulunci sun yi aiki akan irin waɗannan ayoyi. Na daga cikin su akwai al-Imam Abubakar al-Jassas al-Hanafi, yayi littafi ya sa mishi Ahkamul Qur'an a cikin mujalladi 3 ko mujalladi 4 kamar Darul Fikri wanda suka buga kwanan nan. Akwai kuma al-Imam Abubakar ibn al-Arabi, shi ma bamaliki ne, yayi ainihin tafsirin Ahkamul Qur'an a cikin mujalladi 3 shi ma ko kuma mujalladi 4. To sa'annan wanda ya fi su girma daga cikinsu shine wannan tafsiri na ainihin wato al-Jami'u li Ahkamil Qur'an na al-Imam al-Qurtubi, Qurtubil Ansari, Allah ya gafarta musu. Don haka muka ɗauko wannan tafsiri idan muka fassara wata aya wadda ya zan shi Qurtubi kuma ya fitar da wasu hukunce-hukunce na fiqhu a ƙarƙashin ayar, to sai mu saurara daga jin Raddul Adhan, sai kuma mu koma mu ji hukunce-hukuncen Qurtubi. In muka gama ji ainihin a taƙaice daga ƙarƙashin wannan aya, sai kuma mu sake komawa ainihin cikin abin da Malam Abubakar Gumi ya ci gaba da fassara. Wannan shine tsarin da zamu bi. Matakin farko kenan insha Allah. Mataki na biyu shine idan ainihin aka kammala jin tafsirin ainihin ma'anil Qur'an daga Raddul Adhan da jin tafsiru ahkami ayil Qur'an daga cikin tafsirin Qurtubi, sai kuma a koma cikin Sahihul Bukhari a safu kitabin ba'da kitabillahi alal itlaq, littafin da yafi kowanne littafi inganci sake babu kaidi bayan Al-Qur'ani, sai mu karanta Kitabul Juma'a, mu ji abubuwan da suka zo daga siyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da ainihin hukunce-hukuncen Juma'a. To daga nan kuma sai mu zo da ainihin wani littafi daga cikin littattafan musulunci wanda ke ɗauke da bayanai game da wasu hukunce-hukunce na Juma'a da sallar Juma'a da abin da ke da alaka da ita, da kuma bayanai game da bid'o'in Juma'a. Wannan littafi kuwa shine Al-Ajwibatun Nafi'a an As'ilati Lajnati Masjidil Jami'a li Sheikhil Muhaddis Al-Allamati Nihrir Abi Abdurrahman Muhammad ibn Nuh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Za mu zo da ainihin wannan littafi insha Allah, mi summarizing wato mulakhasa, mu kawo abubuwa a takaice daga cikin ainihin hukunce-hukuncen da ya bayyana, kafin kuma mu zo wata lokaci wani lokaci mu karance littafin baki daya, domin wannan littafi ne wanda a kashin gaskiya ni ina cewa bai kamaci limaman Juma'a ba a ce ba su karance wa mutanen su wannan littafi ba, domin masallaci ne a ainihin Dimashqul Sham Al-Jami'ul Amawi, wato wani masallaci ne da ake ga danganta shi na Banu Umayya. Sai suka rubuto cikakkiyar wasiƙa zuwa ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani fiye da shekaru 30 da suka wuce, suka ce Allah gafarta malam, tambayoyi ne gwargwadon guda 6 muke da su, amma galibi mun tambayi malamai ba sa ba da gamsassun amsoshi a kansu, shine muke son malam ya taimaka ya ba mu gamsassun amsoshi tare da dalilai Al-Qur'ani da Sunna da zantukan da malamai suka kawo ingantattu game da waɗannan amsoshi. To shine malam ya dauki alƙalamin shi ya zage ya rubuta wannan littafi. To da ya gama shine ya sa mishi Al-Ajwibatun Nafi'a, amsoshi masu amfani, an As'ilati Lajnati Masjidil Jami'a, game da tambayoyin da kwamitin masallacin Juma'a suka aiko. Wannan littafi baya wuce ainihin riyal 15 a kasar Saudi Arabia, wato kwatankwacin naira 750 ko makamancin haka kudin Najeriya. Ka daure ka bayar masu umara ko aikin hajji su siyo maka shi insha Allahu. In kuma zuwa lokacin da zamu karanta shi haka ba ta samu ba, sai ai kokarin ainihin a buga shi tare da sabon bugun shi wanda Al-Maktabatul Islamiyya suka ainihin buga. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan ainihin saboda kaga karatu ne mai fadi, a ce a gama tafsirin suratul Juma'a, a gama Kitabul Juma'a na Bukhari, sannan a zo a karanta waɗannan mas'aloli a cikin Al-Ajwibatun Nafi'a. Ba zai yiwu a ce a kammala su kafin nan da a ainihin fara sallar Juma'ar ba. To don haka in muka gama tafsiri na suratul Juma'a, muka ji wasu hukunce-hukunce, to al'amuran da za su zama su ne za ka ga sun zama baki gare ka, to sai mu samu ainihin mu cika karatu da su. In ya so kuma ana ci gaba da sallar Juma'a, ana samun wata rana daga cikin ranaku ko dare dake ana yin karatuttukan nan da muka bayyana a hankali insha Allahu, hatta takuna ala basiratin min Allah alama ana wa anta wa antum wa antunna wa hunna wa hum alaihi. Dan mu zama duk gaba ɗayan abin da ni da kai da su da maza da mata da mu gaba ɗaya abinda muke ya zama akan basira ne daga Allah ya zama duk inda aka taba ka zaka iya kawo dalili ai Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kaza a takeicen takeitawa tafsiran nan guda biyu da zamu yi amfani da su littafin ainihin Qurtubi shi dai al-Imam al-Qurtubi mutumin kasar Andalus ne wato mutumin kasar Spain Spanish ne shi ainihin al-Imam al-Qurtubi kuma shi al-Imam al-Qurtubi ya ainihin wato rasu a hijira tana da shekara 600 da ainihin 71 wato yau shekara shi 749 da rasuwa ya sanya wannan littafi nashi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an al-Mubayyin lima tadammana min as-sunnati wa ayi al-Furqan sunan littafin kenan cikakke matattara dandali wani page ne wata farfajiya ce wannan littafi wanda zaka ji hukunce-hukuncen Al-Qur'ani wanda ke dauke da bayanin hukunce-hukuncen Qur'ani wadanda kuma sunna ta tattaro su ta bayyana su tare da ainihin ayoyin Al-Qur'ani dalla-dalla wannan tafsiri nashi ana buga shi a cikin mujalladi 10 juz'i 20 ko kuma a karkasa shi zuwa juz'i 22 duk da fihirarsa shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don haka zamu yi wannan karatu ne daga cikin ainihin juz'i na 18 din insha Allah sa'annan sai babban malami al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kabiru ahli sunnati wal jama'a wa murshidul jama'ati salafiyya al-faqihul mujtahid al-qadi shar'i qa'idu jama'ati ansari sunna fi afriqiyya rahmatullahi alayhi wa udu hay'ati kibar al-ulama wa rabitat al-alam al-islami bil mamlakat al-arabiyyati saudiyya wannan malami Allah ya gafarta mishi wannan malami an haife shi a kasar su ta ainihin Gumi wanda ke tsohuwar jihar Sokoto wato jihar Zamfara kenan alqalin shari'ar musulunci kasar su kasar musulunci walillahi darrukum ya ku zamfarawa alherin Allah ya kai muku shari'a mu ma tana nan tafi Kaduna Zaria ko ina insha Allah kowa ya shirya insha Allah sannan shi wannan malami an haife shi ainihin wato 1922 ya kuma rasu a ainihin wato 1999 wato hijira tana da 1992 aya ainihin rasu wato ya shekara 77 kenan a duniya wato ya rasu hijira na da 1993 Malam Abubakar Gumi yau shekara shi 7 da ainihin mutuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sunan wannan littafi nashi Raddul Adhhani ila Ma'anil Qur'an dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anonin Al-Qur'ani saboda duk wanda ke rayuwa a Najeriya ya san mutuncin wannan suna na wannan littafi saboda kai ka san irin tatsuniya da gatanan ku da giza da koki da ake yi a wajen tafsirin Al-Qur'ani har ma sai Allah ya taimaki mutane dama ba ma sa cewa tafsirin Al-Qur'ani sai suke tamsiri to kaga shikenan sunan ya dace da abin da ake yi tamsiri ake wato kashe mutane shine tamsiri kashe mutane kisan kai to abin da ma da suke kenan suka yi ta kashe mutane Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi shine yace dawo da hankalin mutane zuwa ga ma'anoni na ainihin Al-Qur'ani to zamu ainihin wato fara daga tafsirin nashi insha Allah ta'ala ainihin suratul Juma'a malam yace madniya ita suratul Juma'a din nan madniya wato Madina aka saukar da ita shin me ake nufi dan aka ce sura madniya ko makkiya malamai na ilimin usulit tafsiri suka ce duk surar da kaje an ce mata makkiya ana nufin an saukar da ita a Makka annabi a wannan lokacin yana cikin garin Makka ko kuwa yayi tafiya wani wurin aka same shi akan hanya aka saukar mishi da ita tunda dai a lokacin yana zaune a Makka ne to sai a ce makkiya kamar yadda kai din nan idan kana ainihin garin Zaria sai kai tafiya Kano kafin ka dawo sai ainihin a ce matarka ko mahaifiyarka ko danka ko wani naka sai ya rasu a nan Zaria ko da tarihi ka zo kana bayarwa sai ka ce ai wannan nawa ya rasu a lokacin ina zaune a Zaria tare da cewa ran da ya rasu kuma kai tafiya zuwa Kano to haka annabi ko da yana zaune garin Makka sai ya tafiya zuwa wata anguwa ko wani gari ko wani kauye ko jihadi sai aka tarbe shi a can aka saukar mishi da wata aya duk da haka ko sura sai a kira ta makkiya haka madiniya in kaji an ce yar madina saukakkiya a garin madina haka al'amarin yake to ita suratul juma'a ainihin wato ta sauka ne a garin madina kalmar juma'a kamar yadda zaka zo ka ji sanda duk muka fara karatun bukhari kalma ce wadda take nuna ainihin wato tattaruwa to me yasa ake kiranta juma'a? A jahiliya dai suna kiranta yawmul aruba, to amma daga baya aka zo ana kiranta aljuma'a, yawmul juma'a. Malamai sun kawo zantuka da dama, amma daga cikin zantuka mafi inganci da Al-Hafiz Ibn Hajar ya tabbata a Fathul Bari yace saboda wannan rana ta juma'a ce aka tattara halittar Annabi Adamu alaihi salatu wassalam, to daga nan sai ta samo suna ainihin juma'a, yawmul juma'a. Kana da damar ka ce juma'a, ka daure mimun din juma'a. Kana da damar ka ce juma'a, ka sanya ainihin bamma akan ainihin mimun din. Malam yace wa hiya 11 aya, wannan sura tana da ayoyi 11. Wa mawdu'uha ar-ra'isi, babban abinda wannan sura take karantarwa, bayanu anna al-amala bima anzala Allah yu'li darajata an-nasi, bayani akan cewa aiki da abinda Allah ya saukar to yana daukaka darajar mutane. Wa tarkal amali bihi, kuma barin aiki da abinda Allah ya saukar, yuzilluhum, yana kaskantar da mutane, ya wulakanta su, ya tozarta su. Wani irin mutunci ne Allah bai maka ba, ya kai dan adam, ya halicce ka, ya kyautata halittarka, don Allah ka kalli jaki, gwada hancin jaki da hancin ka, duk yadda mutane ke cewa kai mummuna ne, in aka kara ka da jaki sai ka zama kyakkyawa. Dubi tsayuwar jaki da tsayuwarka, dubi baladanci irin na jaki, yadda jaki bai da fasaha, bai da kan gado, in ya shekara 30 a wurinka kullun ya fita kiwo sai ka je ka kado shi, in ko ba haka ba ko rabu kenan. To yanzu kai dan adam Allah bai kyautata maka ba? Dan haka Allah yake cewa laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, haqiqa mun halicci mutum a kyawun jiri, mutum ya tsayu ya duru da kyau. To wannan ainihin daraja da Allah ya maka, sai kuma ya sake turo manzo gare ka dan ka daraja ta kaskanta, dan kar ya zama an sake ka ba tare da abin da zai jagorancin ka ba, kaje kuma ka saba wanda ya halicce ka, ya zama ainihin wato ku rabu baran-baran, ya dauke ka ya saka ka a wuta bayan ya kyautata maka da farko, sai aiko maka da manzo dan ka bi wannan manzo, yadda rayuwarka yadda ta kyautatu a farko ta kyautatu a ƙarshe. To aiki da wannan abu da Allah ya saukar maka shine mutuncinka, shine girmanka, shine darajarka, shine daukakarka. Barin aiki da wannan abu kaskanci ne, wanda wannan kaskanci malam yace wa yukallifuhum mashaqqatan fawqa al-adati bila fa'ida, wannan kaskanci na rashin aiki da shari'ar Allah yana kallafa wa mutane wahala wadda ta saba wa wahalar yau da kullum ba tare kuma da wata fa'ida ba. Ke wannan yana ishara ne zuwa ga abin da Allah zai faɗi a nan gaba, dangane da misalin da zai game da jaki, cewa misalin mutanen da aka ba su ainihin dokar Allah suka aje ta suka ki aiki da ita kwatankwaci, kamar jaki ne dauke da kayan littattafai. Yanzu jakin ka dora mishi bulugul maram, risala, iziya, ahlari, 40 hadis, ya san abin da yake dauke da shi ma balle ya san karatu? To kaga kaya ne yake dauke da su waɗanda bai san ma'anarsu ba, kuma ba za su amfane shi ba. Misalin ka kai kuma yanzu dan adam, a ce tafiya za ka yi, sai ka ɗauko akwatinka, abin da ya kamata ka zuba, ka ɗauki ainihin suturunka ka zuba, su man shafawa, su turare, kuɗin mota da tsaraba da za ka kai wa danginka da za ka ziyarce su, duk sai ba ka zuba wannan akwati ba, ga akwati sabo fil, amma sai ka cika shi da ƙasa ka rufe shi, ka ɗauka ka aza aka ka tafi. Na farko ga wahalar banza ka sha, sannan babu guzuri, in ka je can kuma babu abin da zaka kai musu, ga wahala kuma ka sha. Wannan shine misalin mutanen da ba sa aiki da littafin Allah, sai ta shan wahala, wahala wadda ta saba wa wahalar yau da kullun ta al'ada ta tabi'a, sannan kuma bila fa'idatin, karshe kuma babu fa'ida. Allah madaukakin sarki yace bismillahirrahmanirrahim,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, من حمزه ونفخه ونفثه, بسم الله الرحمن الرحيم, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
To ta'awuzin da baka ji mai jan baki ya fara da shi, wannan ta'awuzi ne wanda ya zo daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito hadisin da isnadi sahihi, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi ya kasance, idan ya tashi sallah sai ya a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ina roƙon Allah mai ji mai ilimi ya tsare ni daga shedan jefaffe daga rahama Allah. Allah ya tsare ni daga sharrin shedan, daga sanya hauka da yake, da kangarar da mutum da yake ya zama mawaki, sannan kuma da ainihin wato girman kai da yake sawa ainihin mutum. Wannan shine ta'awuzin da ya tabbata dangane da kira'a a cikin sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake. A wajen sallah ba a samu wani ta'awuzi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen kira'a ba, don haka sai malaman hadisi suka ce tunda dai Allah ya ce wa Annabi idan zaka karanta Alkur'ani ka roki Allah ya tsare ka daga shedan, aka ji in Annabi zai fara sallah yana yin irin wancan ta'awuzin, to a wajen sallah ma ane maka nuni akan cewa ashe in zaka yi kira'a irin wancan ta'awuzin zaka yi. Sauran malamai kamar yadda in ka karanta littafin An-Nasr fil qira'at al-ashr na al-Imam Ibn al-Jazir, sun kawo ta'awuzi iri-iri saboda ba su da nassi karara daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Na daga cikin shahararren lafazin shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim yazo daga wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ba a halin cikin kira'a ba, ta sallah ko a wajen sallah, sai dai a halin neman tsari na yau da kullum. Na daga cikin haka wasu jama'a cikin sahabbai suka miƙe suna faɗa a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, har ma ɗaya daga cikin su idan shi ya kada yayi jazir saboda zafin zuciya, sai Annabi ya ce ni kuwa na san kalmar da da zai daure ya faɗe ta, da wannan zafin zuciyar da ke fama da shi da ya ja ya bashi wuri. Menene? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ina ma da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan hadisi ne sahihi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Wannan ainihin hadisi shi ya nuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen neman tsari, amma dangane da kira'a to abu ne wanda yake bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka takaitu akan haka ba. Abin da ya tabbata a wajen kira'a shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi, ko a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi. Ma'ana a kowane hali sai ka kara da min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi, amma in ka so lokaci guda ka iya cewa as-sami'il 'alim ko kuma ka cire ta, wato ko ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim ko kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma'ana kalma as-sami'ul 'alim in ka so ka kara ta, in kuma ka so ka cire ta, wannan yazo a cikin sunna kamar yadda muka faɗi. Ka karanta littafin Tamamul Minna fi ta'liq ala fiqh as-sunna. Bayan haka ka sani da cewa ya kai dan uwa musulmi, wannan nau'i na ta'awuzi na daga cikin abin da zamu fa'idanti da shi shine, na farko dai bin umarnin Allah ne, kuma wannan ya nuna manzon Allah shine muallimul Qur'an salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Manzon Allah shi yafi kowa iya karantar da Alqur'ani, tunda Allah ya ce wa Annabi idza qara'ta alqur'ana, in zaka karanta Alqur'ani to sai ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, ka roki Allah ya tsare ka daga shaitani jefaffe. Fasta'iz, dama malaman ilimin sarf suka ce as-sin wa ta imma lis-sayrura wa imma lit-talabi, wa huna ja'ata lit-talabi. Sinun da ta idan suka zo cikin kalma a larabci istazhara ya nemi ya bayyana, kaga bai bayyana ba, neman bayyana, to istazhara daga zahara yazharu ziharan ko izharan ko zuhuran, ma'ana istazhara ya nemi ya bayyana, to wannan sinun da ta da suka shigo ya zama litalabi. To akwai kuma kama ainihin sinun da ta inda kuma za su shiga don me, domin ainihin nema zama kaza, istahjara tinu yumbu ko kasa ta juye ta zama dutse, to kaga lissairura kenan. To in ka gane wannan da kyau, da Allah ya ce fasta'iz ka nemi tsari, to shikenan a ina ake neman tsarin nan? Wasu sai suka kuskuren fahimta, sai suka dauki doran larabci, sai suka ce tunda an ce fa'iza qara'ata, idan ka karanta, sai suka ce to sai kai karatun tsaf, ka gama sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To waɗannan a cikin gwarawa to bai bayi ne ma, ba su da kan gado gaba daya. Larabci yana da ka'ida, ka'idan nan ta larabci ita ce idan iza ta taso fi'ili madi a gaba to tana nuna mustaqbal kenan. Idan kuma iz ta taso fi'ili mudari'i a gaba to tana nuna madi kenan. Mun fahimci wannan da tana nuna ainihin mustaqbal. Idan iz ta taso fi'ili madi to kuma tana nuna ainihin abin da ya gabata. Misalin wannan shine da Allah ya ce idza qumtum ila ssalati. Idza qumtum ila ssalati sai ka fassara idan za ku tashi sallah sai ku yi alwala, tunda idza ta zo da qumtum. Idza qumtum karka ce idan kun tashi, a idan za ku tashi ma'ana kafin ku tayar da kabbara sallah to sai ku yi alwala. To haka nan da yace idza qara'ata, idan za ka karanta ba wai in ka karanta ba, wannan ita ce ka'ida ta larabci. Idan iz ta zo da fi'ili madi shi kuma sai zama mustaqbal. Iz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaina min dunillah, sai ka fassara Bahaushe da cewa ka ainihin ambaci ko ka tuno ka suranta a kwakwalwarka nan gaba yayin da Allah zai ce wa Annabi Musa, Annabi Isa, kai ne ka ce wa mutane su bauta maka kai da mahaifiyarka. Kaga wannan ana bada labarin abin da zai faru a kiyama ne. To sai zo da iz qala, iz qala to ya zama nan gaba kenan. To haka wannan ma, to kuma idan iz ta zo da fi'ili mudari'i to ya zama kuma madi. Wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi, ka tuna yayin da kake fada wa wannan da Allah ya mishi ni'ima, kaga ka fada ya wuce, sai ce iz taqulu, sai kuma yazo da fi'ili mudari'i. Ka'idoji ne na nahwu, sai ka je ka koya, wajibi ne, dole ne. An-nahwu wal lughatu haqqu man talab, da koyan nahwu da harshen larabci haƙƙi ne ga duk wanda ke son ya koyi ilimi a cikin addinin musulunci. Duk wanda yace maka ai koyan larabci ba dole bane, ka ce yayi ƙarya, ya saba ma Allah. Yaushe za a ce harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dole ne musulmi ya koya ba? Harshen da Allah ya zaba ya saukar da Al-Qur'ani, Allah yana cewa Qur'anan arabiyya, Qur'ani balarabe ne, ghairu zai iwaj, ba karkatacce bane, ba gwaranci bane ake, la harshe ne wanda yake a miƙe, babu karkata a cikin shi. Wani wuri Allah ya ce arabiyyun wa ajami, shin Al-Qur'anin nan balarabe ne ko bagwari ne? Balarabe ne. Wannan yana nuna Allah ya muƙabalanci duk wanda ba balarabe ba, to sunan yaren shi gwaranci. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka ka fahimta, sai in zaka fara karatun Alqur'anin ne sai kai ta'awuzi. To ta'awuzi abinda ake so ka fahimta ibada ce, kowanne akwai inda ake yin shi. Yanzu kaga ta'awuzi na kira'a shine aka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wannan wajen kira'a kenan. Ta'awuzi kuma in zaka shiga ban daki fa, to wannan kuma sai aka samu a'udhu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi, Allah ina roƙonka tsari ne daga sheɗanu maza da sheɗanu mata. To kuma zafin rai, ɓacin rai yana daminka, shine wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To na daga cikin abin da zamu cire daga cikin ta'awuzin nan, ashe gaskiya sheɗan na cutarwa, domin inda baya cutarwa ba za a ce kai dan adam ka roƙi Allah ya tsare ka daga gare shi ba. Ya kamata ka fahimci wannan. Sannan gaskiya na daga cikin cutarwar da shedan yake, ashe shedan yakan iya sabbaba hauka da izinin Allah, domin ma'ana alhamzu kenan, anan shine hauka, farfadiya, buge mutane da yake. To daga nan ne sai malamai suka ce nau'i na hauka nau'i biyu ne. Akwai hauka wanda yake faruwa ta hanyar ainihin al-khaba'is, sune shaitanun aljanu. Akwai kuma nau'i wanda yake na hauka ko farfadiya wanda yake faruwa ta hanyar murdewa wata jijiya ko kuma wani motsi ko tabuwa a cikin kwakwalwa. Ta yaya ake iya bambance su? Malamai Allah ya gafarta musu, kamar yadda al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗi a cikin At-Tibb an-Nabawi ko kuma Zad al-Ma'ad, yace na daga cikin hanyoyin da ake iya gane tabuwar hankalin wani ya shafi ainihin tabuwar kwakwalwa ne, shine a ga in ya fadi yana shure-shuren farfadiya, a ga kumfa ko gafara tana fita daga bakin shi. To a zahiri wannan tabuwar shi ko farfadiyar shi ta faru ne ta hanyar ainihin wato murdewar kwakwalwa, murdewar wata jijiya ko tabuwar hankali. In kuwa ya kasance aljanu ne suke ainihin shiga su buga shi, wannan za a ga galibi in ya fadi gafara ko yawo ko makamantan haka baya ainihin fita, ba sa fita daga bakin shi, sai dai kuma zaka ga yana karce-karce, kaga ko yana karta kasa ko kuma kaga galibi yana jan kanshi zuwa ga wani mugun abu, inda wani wuka, wata wuka ko wani karfe kaga yana kokarin ya jawo ya buga wa kanshi, rijiya ce, wuta ce, sai ga yana jan jikin shi ya matsa kusa da wannan. A zahiri wannan na daga cikin sababin shi shine ibilisan aljanu ne, kamar yadda ya faru ga ainihin wata mata. Afa'u yace Abdullahi dan Abbas kira ne yace, ko kana so in nuna maka yar aljanna? Sai nace ala gafata malan ina so. Sai yace kaga wannan matar nan baka fatan nan bai wannan da ka gani yar aljanna ce. Yace ya aka yi? Yace ta je wurin manzon Allah ne, tace ya manzon Allah, ina fama da farfadiya, da zaran na ainihin fadi shikenan sai in fita daga cikin hayyaci na, ka roƙan mana Allah, Allah ya yi mini wannan larura. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, da ake zaki haƙuri da zai fi miki alheri, zaki samu aljanna. Sai tace to na haƙura. Sai tace amma in na fadi kuma akan ga tsiraici na, nakan ta shure-shure, ka roƙan mana Allah ko da farfadiyar ta same ni in daina ainihin ganin tsiraici na. To shine a daina ganin tsiraici na, shine ma'aiki ya mata addu'a. To da wannan hukunci ne sai Ibnu Abbas ya tabbatar da cewa yar aljanna ce. Al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sai yace, wannan mata yana daga cikin alamomi da riwayoyin hadisin suka bayyana cewa buguwarta da take fama da shi, to buguwa ce irin ainihin wadda shaidanu suke sababarwa. To duk sanda aka gane haka, daukar mataki akai shine karatun Al-Qur'ani da yin ruqya wadda ta tabbata a cikin Al-Qur'ani da Sunna. Duk sanda kuma aka gano cewa murdewa kwakwalwa ce ko tabuwa ce a cikin hankali, wannan kuma sai a tafi asibitoci irin masu kula da mahaukata ko sakatrik da makamantan haka, tare da cewa ko da na murdewa kwakwalwar ne, addu'a babu fa abin da bata magane shi. Karfin imanin ka ake so da yarda da Allah da kuma sallamawa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi. To wannan a takaice shine ainihin bayani dangane da ta'awuzi, wanda yake ainihin ake fara shi a wajen karatu. Shi yasa sai ka koyar da ƴaƴanka, matanka da sauran duk waɗanda haƙoƙinsu suke a kanka. Allah madaukakin sarki yace, ko wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci iyalanka da yin sallah, kuma kai ka daure akan yin sallar, ka daure akan ba su umarnin, ka daure akan tabbatar da sai sun yi abin da yake daidai. Shi kadai ake karantarwa, ba wai abin da mutanen gari suke akai ba, ba wai abin da in an karantar mutane za su yaba ba. Kar a ji kyamar karantar da abin da yake daidai. Malaman Islamiyya masu karantar da maza, masu karantar da mata, masu karantar da samari, da ƴan mata, da yara ƙanana, da duk baki ɗaya, in za a karantar da yara ta'awuzi, a karantar da su a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, sai ainihin a karantar da su haka. Menene yasa haka? Sai a ce saboda ya zo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, a cikin ainihin sunan Abi Dauda da sunan Tirmidhi da isnadi sahihi, na daga cikin manyan malaman da suka inganta hadisin shi da kanshi rawil hadis wa mukharrijuhu al-Imam Tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi. Abin da yake daidai kuwa shine abin da yazo daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda al-Allamah Ibn Qayyim al-Jawziyyah yake cewa, ainihin al-ilmu ما كان فيه قال حدثنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه علمي شيني أتي الله ياتي منظر الله ياتي باب لي في أتي صحابي سنتي فيتي ما العلم نسبك للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه با علمي بني كتي أن يسعباني تكان منظر الله دم على من فكه انك فتحك كاي شركة سيكا توبا مباك بيانزيان ذاك زما تورم بما قجي ba kyau a ce ai an yi sabani tsakanin manzon Allah da malaman fiqhu. Amma babu laifin ka ce an yi sabani tsakanin Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa, ko da Imam Malik, ko da Ahmad ibn Hanbali, ko da wani da wani. Amma a ce an yi sabani tsakanin manzon Allah ya ce eh, Maliku ya ce a'a, to wannan kalmar shirka ce. Amma ba za a yi gaggawa cewa kai da ka faɗe ta ka zama mushriki ba, sai a yi ƙoƙarin fahimtar da kai muninta, kai kuma ka yadda ka fahimta ka gane, shikenan ka zama akan alkhairi kenan. Don haka yake cewa mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan, ba ilimi bane ka kafa sabani tsakanin manzon Allah da wani malamin fiqh, sai ce safahatan, yin haka ma wauta ne. kace bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi sakadin manzon Allah da malamin wane ya malam wane ya ce kaza babu kyau a ce wannan sabanin sai abu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi shine ya san ma'ana alqur'ani al-imam shafi'i kuma yace kullul ulumi siwa alqur'ani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqhi fid-dini al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fa waswasatu shayatin duk ilimi to a karantar da mutane alqur'ani a karantar da su hadisi a karantar da su abin da za su fahimci addini in ba haka ba kuma bata lokaci ne ainihin a cikin addinin Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai to shi larabci harshe ne wanda yake kamar wasu daga cikin harsuna sai dai shi larabci galibi saboda hikimar shi sai zan bashi da tsawaita magana kadan za a yi magana amma sai ka fahimta saboda akwai al-mahzufat wal muqaddarat akwai abubuwa waɗanda za a share su sai dai kai da zaran kaji sai ka fahimta kamar a Hausa sai ka kalli mutum sai ka ce tashi tashi kalma ɗaya ce amma kuma gashi ta wadatar da magana tare da cewa an tabbatar da kalma ɗaya ba ta wadatar da magana amma domin akwai wata kalma da aka boye kai ka fahimce ta da zaran cewa tashi ka fahimci ana cewa ne kai wane tashi amma duk doguwar maganar nan sai aka takaice ta a tashi sai kuma ka gane jama'a an fahimci wannan da kyau ko to larabci shine harshen da yafi tara irin waɗannan abubuwa yanzu in ka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai to me kaga ma'ana bata cika ba don haka malamai suka ce la budda min mahzufin wa muqaddarin yuqaddaru imma mu'akharan aw muqaddaman la budda babu makawa akwai wata magana da aka boye maka daga farko ko daga ƙarshe ko dai ka ce ina fara karatu na da sunan Allah mai rahama mai jin kai kaga yanzu an fahimce ka ko kuma ka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara karatu na dan haka sai malamai suka ce alba'u huna harfu jarrin ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi الكثره الظاهره على اخره وهو مضاف الله مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامه جره الكثره الظاهره على اخره الرحمن الرحيم اسمان صفتان ثابتان لله سبحانه وتعالى وهما معطوف على ما قبلهما وهو اسم الله جل جلاله sai suka ce wal jumlatu min al jari wal majruri wal mudafi ilayhi fi mahalli raf'i khabarin li mubtada mahdhufun qaddarahu ba'dhum isman mu'akharan wa ba'dhum isman muqaddaman madha qalu qalu ibtida'i bismillahir rahmanir rahim wa ba'dhum bismillahir rahmanir rahim ابتدائي ثم اختلف بعض الاخرون فقالوا يقدر بفعل مقدم وبعضهم قالوا بفعل مؤخر اي ابدا بسم الله الرحمن الرحيم وبعضهم بسم الله الرحمن الرحيم ابدا هكا malamai suka ce wannan li'irabin bismillah kenan wato larabci na da kaida da ake kira li'irabi li'irabi ma'ana bayani da turanci sai ce passing in ka ce I was a student of Ahmadu Bello University Zaria in 1977 to ina ma'anarta cewa I was a student din nan ya nuna yanzu kai ba dalibi bane amma kana cewa a da shekara 1997 kai dalibi ne a jami'ar Ahmadu Bello cewa da kai I was din nan she nuna abin ya wuce amma kana cewa I am to a yanzu kenan to kaga sai ka iya bambance I am da I was sai ka iya bambance ina bambancin tsakanin he da him he gave me shi ya bani to yanzu he ya zama subject of the sentence ni kuma ya zama object of the sentence inda kuma ni na bashi sai ince I gave him I ya zama subject of the sentence him kuma ya zama object of the sentence mun fahimci wannan da kyau ko ka iya bambance kuma fi'ili madi a turanci da fi'ili mudari'i a turanci da fi'ili wanda yake present tense past tense past participle present participle past perfect present kaza kaza duk sai ka iya bambance in ba haka ba baka da kan gado in ka je majalisar dokoki za su yi maka dariya ka tsaya ka koya tun kana secondary kana jami'a jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan shake kira wato ita wannan bismillah shine ka ji li'irabinta bayani akan ta wai don in baka iya wannan ba har abada karatunka ba ta da garanti kai kanka ka fada sunanka digirgire da kai da karatunka duk baki ɗaya sunan ku kantafi kantafi Bahaushe yake masomin asara duk karatun da zaka karanta ba zaka iya mishi haka ba sunanka kai da karatun kantafi ma'ana sai ka iya bayyana shi dalla dalla wannan shi ake kira al-i'rabu ka je kai karatu zunzurutun karatu a wurin malamai dan haka al-Imam Suyuti yake cewa fa khudh min ar-rijali la min al-kutub da wurin malamai ka koya kaka je ka bude littafi kace zaka koya da ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah yake yusabbihu ma'ana yusabbihu ash-shaykh al-mufassir Abubakar Mahmud Gumi yake yunazzihu ai Allah madaukakin sarki yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abubuwan da ke cikin sammai da ƙasa baki ɗayansu suna tasbihi ga Allah dudubi Allah yake abubuwa sai malam yace fi zikri ma da Allah yace abubuwa din nan to taglibul lil aksar saboda marasa hankali daga cikin halitta Allah su suka fi yawa misali dutse ƙasa ruwa duk waɗannan ma ne inda mutum ne sai a ce man to mutane suke da hankali daga cikin halittun Allah da makamantansu aljanu da makamantansu kadan da mala'iku ko to in ka gwada waɗannan masu hankali da abubuwan da suke su ko marasa hankali ne to marasa hankali sun fi yawa to saboda yawan da suka fi shine sai Allah ya rinjayar da su a wajen lafazi bai ce yusabbihu lillahi man fis samawati ba sai ce ma fis samawati saboda ma din su ne aksar al-maliki Allah madaukakin sarki da halittu suke mishi tasbihi shine mai sarauta allazi lahu tasarrufu kama sha'a wanda yake da ikon yayin yadda yake so ya tasarrufi kamar yadda yake so al-quddusi Allah madaukakin sarki mai tsarki ne kuma abin a tsarkake shi al-munazzahi amma la yaliqu bihi Allah madaukakin sarki abin a tsarkake shi ne daga duk abin da bai kamace shi ba shi yasa duk wanda yace Allah na da da ya zagi Allah ya cuci Allah sama in te fushi sai ke kamar te bindiga ta tarwatse ta fado mishi dutse sai kamar ya gangaro ya turmishe shi ƙasa te kamar ta keke ya burma anda aulir rahmani walada kalmar da ku kuke ganin ta mai sauki ce amma an aka fade ta duk waɗannan halittu sai su kamar su rikice saboda an ce Allah mai rahama yana da da wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada bai dace a ce Allah ya dauko dan wani ya danganta gare shi ba ma don ina son ka fahimci kafiran da suka ce Allah na da da sun kasu kashi biyu kafiran da suka ce Allah na da da akwai kafiran da suka ce Allah na da da ya haihu ne ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibuna Allah yace na daga cikin samfare da ƙaryar kafirai suke cewa wai Allah ya haihu Allah yace wannan ƙarya ce ƙarya suke su maƙaryata ne to wasu kafiran cewa suke Allah ya haihu da kanshi kamar yadda ka haifi ɗanka wasu kuma suke cewa ittakhadha Allahu walada a dan wani ne Allah ya dauka sai ya mai da shi nashi to sai Allah ya ce an da aulir rahmani walada sama sai ke kamar ta tsage dutse kamar ya taho ya danna mai fadar wannan kalma ƙasa ke kamar ta fashe mai fadan kalmar nan ya burma kuma yan bagi lir rahmani an yattakhidha walada bai kamaci Allah ya dauki dan wani ya mai da nashi ba ma balle a ce wai Allah ya haihu wato duk abubuwan munana ne amma wanne yafi muni shine a ce ya haihu ko to a ce ya riki dadin ma wanda shine yafi sauki wannan kalmar ma bata dace ba balle a ce wai shine ya haihu kuma yan bagi lir rahmani an yattakhidha walada bai kamata a ce Allah madaukakin sarki yana da ainihin da ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abida duk wanda ka sani a sama ko a ƙasa mala'ika ne shi ko manzon Allah ne dan adam ne shi ko wani iri ne ranar kiyama zai je gaban Allah a matsayin shi na bawa jama mun fahimci wannan da kyau ko to shine ainihin Allah madaukakin sarki yake cewa al-azizi Allah madaukakin sarki buwayayye ne ma'anar al-azizi shine wanda yake yin abin da zai gagaru kowa ya irin shi doka ce zai kafa ba wanda ya isa ya kafa irin tetirsa Sa'adi, halitta ce shi kadai ya isa ya irin wannan yadda babu wanda ya isa ya irin ta, sannan kuma Al-Hakimi Allah gwani ne a cikin kafa dokokin shi haka a cikin ayyukan shi, fi mulkihi Allah gwani ne a wajen sarauta shi, wa sun'ihi haka a wajen aibubuwan da Allah yake kerawa. Duk abin da Allah ya akwai gwaninta a ciki, duk dokar da Allah ya bayar akwai gwaninta a ciki, akwai hikima, akwai iya tafiyar da tsari. Allah madaukakin sarki yace wallazi ba'asa fil ummiyina,
huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakki كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
To bayan da Allah ya sharar fage akan wannan sura da cewa tsarki ya tabbata gare shi, sai kuma Allah ya fara bayyana mana ni'ima wadda ya mana mu gaba ɗaya halittu. Allah madaukakin sarki yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, Allah shine wanda ya aiko da manzo a cikin larabawa, wannan manzo minhum daga cikin su. Kalmar al ummiyina din nan malam yace al arabu, wato anan ana nufin larabawa, asali kalma ce wadda take ainihin ta samo asali daga al ummu uwa, wato yadda uwarka ta haife ka kana nan baka iya rubutu da karatu ba. To larabawa mutane ne waɗanda sun shahara da rashin iya rubutu da karatu, wannan sai yasa Allah ya bude musu kwakwalwa kuma yasa harshen su yake da fasaha. Zaka ga in Allah bai maka baiwar kaza ba sai maka baiwar kaza, da ya zan larabawa Allah bai musu baiwa akan rubutu da karatu ba, sai zama kwararrun mutane ne a wajen waka, kwararru ne, gwanaye ne a wajen hikima da fasaha wajen bayani. Duk wanda kaji an ce mishi al-Khattab din nan a jahiliya, wato ya iya zance zance wanda in ya ne sai ka ji kamar yana tauna maka hanta a baka, kamar baban Umar da zaka ji ana cewa Umaru dan Khattabi, ma'ana mai jawadi, mutane ne waɗanda suna da zalaqatul lisan, Allah ya ba su zakin iya magana da fasaha. Na daga cikin fasahar su Imru'ul Qais, na ɗaya daga cikin shahararrun mawaka na jahiliya. Sai wani mutum ya tafiya shi da abokin shi kasuwanci, wannan dan kasuwa sai mutuwa ta riske shi a hanya, yana kwance cikin magagin ajali, sai ainihin yana son ya bada sako waɗanda ƴaƴa kwaya biyu yake da su mata, to yana son ga sako wanda zai isar musu game da dukiyar shi yake son ya bayyana wanda ya mutu ya bari a cikin waka, yadda koda dan aiken ya ci amana to dai ga yadda wakar take. To ya fara kenan, ai binta ya inna abakuma fi rayi halin shi, ya fara da mubtada babu khabari, ya ku ƴaƴana biyu lallai babanku shikenan sai mutu. To me, to sai aka ce to ba wanda zai iya cikkasa abin da yake nufi in ya kalli farkon sai Imru'ul Qais. To ya za a Imru'ul Qais kuma baka bashi kudi maka waka, baka roƙon shi maka in ya ga dama yi maka zambo ko ya yabe ka sai yadda ta kado mishi. To dan haka sai aka ce to abinda za a yi aje a hada kai da budurwar shi, a roke ta duk Allah ta san yadda za ta yi ta shigo mishi da magana. Shine ta je suka zauna, aka yi picnic tukuna, aka yi party, aka yi shagali, sai ta kama hannun shi suka miƙe suka fara rawa shikenan sai ta dauko mishi baitin waka, ai binta ya inna abakuma, sai cika shi duk sauran baitukan sai cikkashewa nan da sai aka je aka binciki shi wanda aka aiko da amanar kudin nan, aka samu ya rage da aka matsa shi, to ai ga abin da uban yace, kaji ba, ga abin da uban yace, sai yace gaskiya haka ne, saboda ash-shu'ara yattabi'uhumul ghawun, mawaka akwai aljanu a kansu, akwai shaytanu a kansu, sun sani ko ba su sani ba, Allah ya kiyaye. Shi shine ainihin kalmar al-ummi, kalma ce wadda ta samo asali daga al-ummu, wato kana nan yadda uwarka ta haife ka baka iya rubutu ba, baka iya karatu ba. Malam yace wal ummi alladhi la yaktubu wa la yaqra'u kitaban, abinda ake nufi da al ummi shine wanda bai iya karatu ba, bai ainihin iya rubutu ba. An samu wani jahili daga cikin ainihin malamai na Shi'a a Iran yana cewa wai an kira annabi ne da shi da al'umma shi da cewa ummiyai, wai an danganta su zuwa ga ummul qura, sunan ainihin Makka, to wannan ainihin cikakken jahilci ne ba wani abu ba. A kashin gaskiya yana daga cikin jahilci ka sani da cewa idan suna mudaf mudaf ilaihi ne, in za a yi nasabar shi to ba a yin wannan nasaba sai dai da mudaf ilaihi din, ba zai yi a yi nasaba da mudaf ba. Idan sunan kakanka Abubakar, ba zai yi ba a yi nasaba ka sai dai a ce maka Albakar, sai a dauko kalmar Bakar din mudaf ilaihi sai a yi nasaba ka zuwa gare shi. To ummul qura, uwar alqaryu, in ana so a yi nasaba zuwa ga haka sai dai a ce alqurawi. Amma ba zai yi a ce al'ummi, me dalili daga al'ummi a ce wai daga ummu ummul qura? Wannan jahilci ne jama'a, mun fahimci wannan. Don haka kashin gaskiya kalmar al'ummi ta samo asali ne daga al'ummu, saboda yadda mahaifiyarka ta haife ka haka kake. To shine sai ainihin malam yake cewa ai wala ya'rifuna shay'an min al-huda, wato basu san komai na shari'a ba. Domin duk mutumin da bai iya karatu da rubutu ba, to zaka samu ainihin jahilci tare da shi, da kuma ainihin rashin sanin shari'a ta musulunci. Allah ya aiko rasulan minhum, manzo daga cikin su, ay min jumlatihim, wato daga cikin ainihin al'ummar su, wa min nasabihim, kuma daga cikin nasabar su, su larabawa ko kuma su mutane, wa ummiyan mislihim, kuma shi ma manzon ummi ne irin su. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu da karatu ba, dan haka cewa annabi ummi girmamawa ne gare shi. Cewa bai iya rubutu da karatu ba girma ne gare shi, don iya rubutu ga karatu ga haƙin annabi na ƙasa ne. Domin wannan zai ja makiyasu zarge shi da cewa ai dama ya iya rubutu da karatu, dan haka shi yake zuwa yake tsarawa. Don haka Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartaba almubtilun, ai baka kasance ka iya rubuta ainihin shi alqur'ani da rubutu da hannunka ba tun kafin a saukar maka da shi alqur'ani, sannan kuma baka iya karatu ba, da masu ainihin wato barna sun kawo shakka akan cewa ai ma kai kake zuwa kake rubutawa. Wannan na daga cikin ayoyi kuma da malamai suka ce wannan ya nuna ashe rubutu ma da hannun dama ake, babu kyau ai rubutu da hannun hagu. Ka karanta wannan ainihin tafsiri na Malam Abubakar Muhammad Bumi insha Allah. وذلك اقرب الى صدقه, kasancewar annabi ummi bai iya rubutu da karatu ba, wannan abu ne wanda zai ainihin kusantar da kai zuwa ga ka gaskata shi fi ma jaa bihi, game da abin da yazo da shi. A ce mutumin da bai iya rubutu da karatu ba yazo da abin da ya kura malaman da suka iya rubutu da karatu, malaman garin su da malaman kasar su da malaman duniya ta mutane da malaman duniyar aljanu da malaman duniyar musulunci da malaman duniyar kafirci da malaman zamanin shi da malaman da za su zo bayan zamanin shi har kiyama ta tashi, ya kure su. Wannan ya tabbata cewa wannan littafi ba magana shi bace, domin in magana shi ce duk hikimar shi sai wani malami ya gano kuskuren shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka Turawa da suka ainihin yi taro a kasar Ingila, manya-manyan professors, shugunan malamai a cikin karatun duniya, da manya-manyan reverend fathers da bishops da makamantansu a kasar Ingila suka yi taro, suna ainihin wato so su fitar da ainihin mafita game da rigingimin da ke faruwa a duniya. Kai da ke saurare na, shin zaka iya bada labarin wata shekara da ka bude gidan rediyon BBC ko America baka ji an ce ana yaki a gari kaza ko a kasa kaza ba tun daga ran da ka fara sauraron rediyo har yau? Babu wannan ranar. To amma ina United Nation Organization, ina UNO, Majalisar Dinkin Duniya, wadda in an kece da rikici zata sulhunta, tana nan. Ya akai ta kasa sulhuntawa? Sai suka ce to Majalisar Dinkin Duniya ta kasa dinke duniya akan rigingimin da ke faruwa, me kece mafita? Wannan professor ya mike ya kawo jawabi ya ce mafita kenan. Wani sai mike ya ce wannan maganar da ka faɗa tana da illa wuri kaza wuri kaza. Shi kanshi da ya faɗa sai koma ya zauna har ma ya nadama ma me yasa ya kawo ra'ayin. Karshe sai wani mike ya ce wallahi law kana Muhammadu nabiyul arabi hayyan la halla hadhihi almashakil wa huwa muttaki'un yashrabu shayi. Yace da Muhammadu annabin larabawa, saboda shi bai imani da shi a matsayin manzo ba, sai yace da Muhammadu annabin larabawa yana nan da rai da zai warware duk rikicin da ke duniyar nan yana kashinga yana shan shayi wato ba ma matsala ce gare shi ba shi ba sai ya kafa kungiyar majalisar dinkin duniya ba ba sai ya samu wani kofi ba ba sai ya samu wani bombita ba ba sai ya samu sukari ba a'a shi kadai zai warware sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki shiryar da mu to shine ainihin sai malai yake cewa wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ainihin mutum shine muhammadu tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yatlu alaihim ayatihi wannan ainihin manzo zai kasance yana karanta musu ayoyin shi alquran wato alqurani wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su daga shirka da kafirci da bata yutahhiruhum min ash-shirki wato zai rinka tsarkake su daga ainihin shirka wa yuhammiluhum ala ma yasiruna bihi azkiya kuma zai rinka daukar su yana aza su akan abin da zai sa su zama mutane masu fasaha min haythul aqaid game da ainihin aqidojin su yazan suna da lafiyayyun aqidoji wa yu'allimuhumul kitaba kuma zai rinka karantar da su littafin Allah alquran wal hikma kuma zai rinka karantar da su al hikma ma fihi min al ahkam zai rinka karantar da su dokokin da suke dauke da hukuncin Allah malamai suka ce wannan ainihin wato ishara ce zuwa ga sunna wadda ainihin Allah madaukakin sarki zai sa manzon Allah ya rinka amfani da ita wajen bayani na alqurani a kashin gaskiya manzon Allah ya bayyana bayani na gaskiya dangane da ainihin hadisan shi game da ainihin ma'anar alqur'ani alqur'ani ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim barawo namiji da barauniya ta mace in sun yi sata ku yanke hannayensu wannan sakamako ne daga Allah na danyen aikin da suka aikata domin Allah buwayayyen sarki ne kuma gani ne a cikin ayyukan shi to yanzu Allah ya ce barau ne yawo da wanda ya saci naira 100,000 da wanda ya saci kwandala dukkansu sunayen su barayi a kowane harshe sannan hannu da Allah ya ce in aka datse hannun dama ko hannun hagu ko wuyan hannu ko zuwa gwiwar hannu ko zuwa hammata duk hannu ne to kaga duk waɗannan abubuwa sun zo sake babu kaidi sai sunna ta zo ta ce la qat'a illa fi rub'i dinarin fasa'idan ba a yanke hannun barawo sai ya saci ɗaya bisa hudu na rub'u dinar gwargwadon naira 1,000 da wani abu sa'annan za a iya yanke hannun shi kaga abin da ya kai ƙasa da haka fa to ba za a yanke hannun shi ba to kaga qur'ani ya zo da magana a sake ba kaidi ya ce barawo to amma wannan irin barawon Allah yake nufi to sai manzon Allah yace sai barawon da ya saci abin da ya kai rubu dinar dan haka duk wanda bai saci abin da ya kai rubu dinar ba a shar'ance ba barawo bane sai a nemi wani hukuncin nashi jama'a mun gane wannan ko fassarar manzon Allah abin da take ishara kenan sannan hannu haka dai hadisai sahihai suka sake zuwa za a datse wuyan hannu ne ba ainihin zuwa gwiwa hannu ba ba hammata ba waɗannan fassarori dukkansu sun zo cikin sahihul bukhari da muslim taimama Allah madaukakin sarki yake cewa ainihin wato idan kun ainihin janaba ta kama ku to shikenan sai ku nemi ainihin wuri mai tsarki fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nemi wuri mai tsarki famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aydikum minhu da hannayenku daga jikinku to hannu ina za a shafa hannu kaga nan ma sake ne ba kaidi so nawa za a bugi kasar duk wannan qur'ani bai bayyana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana cewa shafar at-tayammum darbatun wahida taimama bugun kasa ne so daya duk wanda yace so biyu sai yayi istighfari so daya manzon Allah yace darbatun wahida hadisi sahihi cikin ainihin sahih na ibnu khuzaima yace lil wajhi wal kaffaini wannan shafar ta wadatar wa fuska da kuma ainihin tafukan hannaye biyu shikenan tafukan hannaye ba a shafa zuwa zira'i hadisin da yazo yace zuwa zira'i hadisi ne da'ifi karanta babun taimama a cikin bulugul maram munkari ne wannan hadisi da'ifi bai halatta a dauke shi ai karo da sahihin hadisi da yace zuwa wuyan hannu ba gashi nan hadisin ammaru dan yasir cikin bukhari da muslim da musnad na imam ahmad qur'ani ya haramta a ci jini daman masfuha jini mai kurara sai zo a cikin sunna har wayo alqur'ani ya haramta a ci mushe to sai zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya halattar da za a iya cin hanta da saifa tare da cewa jina ne za a iya cin mushen fara za a iya cin mushen kifi to wannan shine wazifatul qur'ani wazifatus sunna haula alqur'ani gudunmawa aiki da irin sunnar da annabi take wa ainihin alqur'ani, don haka karka sake ka kafirce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, zaka yi asara, zaka tade. A cikin alqur'ani Allah ya ce fa idza darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, idan kuka yi tafiya a bayan kasa babu laifi ku kasru in kuna jin tsoran kafirai. Ku duba sharadin in kuna jin tsoran kafirai. Anan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan a matsayin kamar sharadi ko kaidi, amma kuma sai yazo cikin sunna. Bukhari ya ruwaito Umar yake cewa ya manzon Allah, Allah ya ce sai in ana jin tsoron kafirai, me yasa yanzu mun shiga cikin aminci kuma muke kasoro? Sai yace sauki ne da rangwame da Allah ya mana, kuma Allah yana son in yi mana rangwame mu karba. Shikenan ko ana cikin tsoro ko ana cikin halin rashin tsoro, in kai tafiya sai kai kasoro. To haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ce mishi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, mun saukan maka da alqur'ani ne don kai bayani. Don haka ya jama'ar musulmi, wannan ita ce munasaba, ita ce shine dalilin da yasa za mu fara sallar juma'a. To sai mun bayyana abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna. Su kadai ne zaka bi ka shiriya, su kadai ne zaka yi watawaye a kira ka batacce mai batar da jama'a, su kadai zaka rike ka tafi ranar alkiyama ka saura Allah madaukakin sarki ya kalle ka da idan rahama, kuma ka samu abinci mishi. Waɗannan ainihin su ne abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati, na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne, ba za su ainihin ba za ku taba bata ba matakar kun yi riko da su. Kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata. Annabi ya ce lan yatafarraqu, ba za su taba rabuwa ba hatta yarida alayya al-haud, har su je ranar alkiyama su same ni a tabkina. Al-Qur'ani da sunna tagwaye ne, ba sa rabuwa. Qur'ani ka fahimta ya fi ainihin sunna, ya fi hadisi daraja a wajen ainihin falala a karanta shi da kuma muhimmancin shi. Amma wajen karfin doka, in doka ta zo a Al-Qur'ani dole a bi, in hadisi ya zo da ƙari a kan wannan doka dole a bi kamar yadda aka bi waccan. Don haka yadda yake dole a yi sallah kamar yadda Al-Qur'ani ya ce, to dole ne kuma sallan nan sai an yi ta kamar yadda ta zo a cikin hadisi, domin duk ƙarfinsu ɗaya. Amma wajen daraja to sai a ce Al-Qur'ani ya fi daraja, amma ƙarfin doka fa duk daidai ne. Kamar soja ne a ce wannan general ne, wannan general ne, wannan general shugaban ƙasa ne, wannan general kuma yana nan har yanzu a cikin bariki, dukkansu ya sunansu sojoji, menene muƙaminsu? Generals. Amma in ka taho dangane da mulki fa wannan ya kai matsayin shugaban ƙasa, amma dai yana nan a general, wannan kuma yana nan a bariki amma a general. Wajen daraja darajar su daya, amma muƙami fa to wannan ainihin yafi. To haka alqur'ani da sunna ƙarfin su daya wajen kawo doka, ka azo da doka ka ce to ai ma a cikin hadisi ne, a zaka ridda. Amma daraja Qur'ani zaka bude shi kana karanta shi kana samun lada, amma hadisi sai kai aiki da shi tukuna sannan lada ya tabbata. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Shine Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa yuallimuhumul kitaba, wannan manzo yana karantar da su littafi Al-Qur'an, wal hikma, da kuma ainihin hikima, ma fihi min al-ahkam, dokoki wato bayanai waɗanda ke dauke da hukunce-hukunce. Wannan addu'ar annabi Ibrahim ce. Haka annabi yake cewa ana da'awatu abi Ibrahim, ni da kuka ganna addu'ar babana ce annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim da ya gama ginin Ka'aba sai ya ja da baya yana roƙon Allah, Allah wannan daki da nayi anan, Allah madaukakin sarki ka tayar musu da manzo, ƴaƴana ne da jikoki na zurriyata, ya karantar da su Qur'ani, ya karantar da su littafin ka, ya karantar da su hikima, Allah ya rinka tsarkake su daga shirka. Annabi Ibrahim ya san irin zafin da shirka take ba mutane, ya san irin bala'in bautar gunki, don haka kullun addu'a shi kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To shine ainihin ya zama kuma a cikin hadisin Abu Dauda annabi ya ce malamai magada annabawa, malamai magada annaba wajen girman na'i, wajen girman carbi, a magada annabawa wajen karatu da aiki da karatun da kuma karantar da mutane. Kamar yadda annabi ke karantar da mutane littafin Allah, to haka ne duk malamai su dauki wannan ka'idar su karantar da mutane littafin Allah. Shine sai malam yace wa in din nan da Allah madaukakin sarki sai ya ce mukhaffafatun min as-saqila, asalin ta inna ce, amma sai ta zama in, sai ta zama mukhaffafa daga ainihin waccan saqila din, daga wadda take mai shadda. To da yazan asalin ta inna ce ko, to inna to dole a samu ainihin ismuha, don haka sai malamin yace wasmuha mahzuf, ismu inna din to mahzuf ne anan, ai wa innahum asalin kalmar kenan, asali kuwa su waɗannan mutane kanu min